إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidus sahaba wanda ke daura da sakatariya ta karamar hukumar katagu da ke cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karatu daga littafin Riyadhus Salihin min kalam Sayyidul Mursalin wannan shine majalisin mu na 19 a wannan yammaci na Laraba 6 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wadda take daidai da 19 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya. A majalisin da ya gabata mun kammala karatu a babul mubadarati ilal khairat. A yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabon babi, babul mujahada. Wannan shine babin da za mu shiga a wannan yammaci. Babul mujahadatu, babin da yake magana kan jihadi. Kalmar al-mujahada ta kunshi ma'anoni guda biyu. Ma'anarta ta farko ita ce mutum ya zuba ƙoƙari wajen fuskantar wani al'amari wanda zai amfane shi a duniyarsa ko a lahirarsa. To wannan a larabci aikin da mutum ya yi irin wannan ana kiransa da al-mujahada, wato yin gwagwarmaya wajen fuskantar wani abu ko aikata wani abu komin wahalarsa wanda zai amfani mutum a duniyarsa ko kuma ya amfane shi a lahirarsa, wannan ana kiransa mujahada. Ma'ana ta biyu, yaƙar wata aƙida ko tunani waɗanda suka yi karo da karantarwa addinin musulunci ko kuma yaƙar waɗanda suka yi fito na fito da addini wannan duka ana kiransa da al-mujahada. Kenan al-mujahada za ta fito ta fuskoki guda uku. In an ce al-mujahada za ta iya ɗaukar ma'anoni guda uku. Ma'ana ta farko, yaƙar kai, mutum ya yaƙi kansa. Ya yaƙi kansa, ya yaƙi zuciyarsa, saboda ita zuciya mai yawan umurtar ma'abocinta ne da aikata muna. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, ba zan yi ƙoƙarin kuɓutar da raina in yabe ta ba, saboda ita mai yawan umurtar bawa ce da aikata muna. to jihadi na farko ko yaki na farko shine mutun ya yaki kansa mujahada ta farko mutun yayi kokarin yakar kansa ta fiskar aikata umurnin ubangiji komin wahala su komin zafin su komin tacin su da kuma nisantar hannun Allah madaukakin sarki duk da yanda rai ke son wannan abu wannan ana kiransa jihadun nafs ko mujahadatun nafs ya karkai ya kar zuciya misali tashi da asuba lokacin da ake cikin tsananin sanyi mun san abu ne mai wahala sannan idan aka tashi ayi alwala a sa ruwa a jiki ga yanda ake sanyi iska na kadawa kaga wannan abu ne wanda yake da wahala ba kowa zai iya ba sai wanda ya yaki zuciyarsa kuma musamman idan mutum yana cikin daki ana zabga sanyi ana tsananin sanyi yana cikin bargo kaga fita a wannan lokaci yana da wahala ga iska tana kadawa gari yayi ya dau sanyi ana hazo a ce mutum ya tashi ya yanke baccinsa mai dadi da yake a cikin daki mai dumi ga bargo yana cikin sa yazo ya sa ruwa a jikinsa yayi alwala ya fito ya taho masallaci iska na kadawa bu amma yazo ayi sallah da shi wannan yana daya daga cikin mujahadatun nafs ya kar zuciya ya kar kai bisa ga abun da yake da wahala wa mutum wajen aikata shi wannan nau'i ne cikin nau'uka na ya kar kai ta fiskar abun da Allah yayi umurni a aikata sautari da dama wasu zaka ga yin sallah cikin jam'i yana musu wahala shi yasa zaka ga wasu a inda suka zauna suka yi hira daba su kenan anan za su sa wani ya shiga gaba ya ja su sallah su kado su taho masallaci yana da wahala kawai sai su yi sallah gurin da suke hutawa gurin da suke hira gurin da suke zama majalisarsu sai su mai da gurin ya zama tamkar masallaci sai su yi sallar sa a wannan guri wannan sai in mutane sun yaki kawunansu shine idan aka kira sallah za su bar gurin da suke hutawa majalisarsu su karasa masallaci a raya masallaci ayi sallah da su cikin dan wannan duka yana cikin nau'ukan yakan kai sannan daga cikin nau'ukan yakan kai gujewa abin da Allah ya haramta komin dadin wannan abu di yadda rai take son wannan abu bawa ya kokarin kaurace masa to wannan shi ma yana daga cikin nau'uka na yakan kai wannan nau'i na farko ke nau'i na biyu cikin nau'ukan mujahada yaki shine mutum ya yaki waninsa ka yaki waninka yakar wani kuma taka su kashi biyu akwai yaki da harshe akwai kuma yaki da makami wannan duka yana karkashin mujahada yana karkashin wannan babu yaki da harshe shine wanda za a yaki munafukai domin munafukai ba a yakasu da makami saboda me suna cikin musulmai suna sajewa da musulmai suna bata cikin musulmai a yayin da duk wanda zai gansu zai dauka su din ma musulmai ne alhali kuma zuciyarsu cike da keda kafirci to irin wannan ba a yakasu da makami sai dai a yake su da harshe wajen bayyana hujjoji daga ayoyi na alqur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da munafukan nan tunda annabi ya san su Allah ya bankade masa su wane munafiki ne wane munafiki ne kuma suna tare da annabi in zai fita yaki za su fita tare da shi in zai dawo za su dawo tare da shi in yazo sallah za su zo su yi sallah tare da shi in zai azumi za su yi azumi tare da shi amma zukatun su cike suke da kafirci Allah ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Daga cikin mutane akwai wanda zai ce ni nayi imani da Allah, nayi imani da ranar tashin alkiyama Allah ya karyata su ya ce wa ma hum bimu'minin, ƙarya suke su ba mu'minai bane kafirai. Allah a wani guri ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulillah. Idan munafukai suka zo maka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za su ce mun shaida tabbas hakika kai manzon Allah. Allah sai ya mayar musu da martani ya ce wallahu ya'lamu innaka, wallahu yashhadu innaka larasul, wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadibun. Allah da kansa ya shaida kan cewar kai annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne ga Allah, manzonsa ne manzon Allah. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadibun. Allah madaukakin sarki kuma ya san cewar munafukai cewa da suke sun shaida annabi manzon Allah ne ƙarya suke, ba su shaida a baki ne amma bai kai zuci ba. To irin waɗannan mutane Allah madaukakin sarki ya banka ɗewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san su, dan yakan kebe da Hudhaifatu bin al-Yaman abokin sirrinsa ya zayyana masa su, ya lissafa masa su, ya ce wane munafiki ne, wane ma munafiki ne, wane ma munafiki ne. Hudhaifa ya san su saboda annabi ya ba shi labari. Sayyidina Umar sai ce wa manzon Allah, ya Rasulullah, munafukan nan me zai hana mu yake su, a zub da jinin su, a kashe su, a huta da sharri tunda suna cikin mu kuma ba su bar cutar da musulmi da musulunci ba, to a kakkashe su mana a huta da sharri. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ya Umar, la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu. Ya Umar, kashe su ba alheri, domin matukar na kashe su mutane ba za su kalli cewar munafukai na kashe ba, abinda za su kalla shine ina kashe sahabbaina. Kenan me ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama kashe su? Saboda ya toshe kofa da barna za ta zo ta wannan kofa, shine a soki annabi da cewar yana kashe musulmai, tunda wanda yake gefe zai ga za a yi sallah da su, a yi azumi da su, annabi zai fita jihadi ya fita da su, to wanda ke gefe zai ɗauka su ɗin ma musulmai. Yanzu idan annabi ya kashe za a ce ai wanda ya musulintan ma kashe shi yake, saboda haka kar ku shiga musulunci, domin shi Muhammad kashe musulman ma yake, tunda ga wani da wani da wani ya kashe su kuma tare da shi suke sallah, tare da shi za su yi azumi, in zai fita jihadi tare da shi za su fita, in yana in za a nemi sadaka da su ake sadakar kuma gashi yana kashe su. Saboda haka kar ku shiga, sai a hana mutane shiga musulunci a soki da awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan sai ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama kashe su. To amma tare da haka annabi yana yakar su da harshe, yana nuna illar su, yana nuna hatsarin su, kamar yadda Allah shi ma cikin Alkur'ani ya yaki mutanen nan da bayanai, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah ce yuqadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad. Nan da ana ta buɗa sirrin su ne. To wannan duka ya shafi yakar su. To wannan yaki na biyu, nau'in sa na farko kenan. Yaki na biyu yana da nau'i guda biyu. Yaki da harshe shine ka yaki munafukai, ka bayyana hujjoji, ka bayyana hatsarin su da illolin su, sannan kuma ka yaki yan bid'a, ka bayyana mugunyar bid'a su da illar bid'a su da yadda bid'a su take kawo tasgarowa addinin musulunci. Wannan duka ana yakan su da harshe, ana yakan munafukai da yan bid'a da waɗanda suke fasikai, duka ana yakan su da harshe, a bayyana ilimi, a bayyana gaskiya, a bayyana bata da suke kai da illarta da hatsarinta, da kuma shari'a in mutum ya runguma amfanin rungumar shari'a da fa'idojin da bawa zai fita da su lokacin da ya zama shirya. To sai nau'in wannan na biyu shine waɗanda za a yaƙe su da makami, waɗannan su ne kafirai. To wannan kashi na biyu kenan na almujahada, yaƙar waninka,
akwai wanda za a yake su da harshe shine ilimi ta kenan ilimi dole dole ne musulmi ya kokarin sanin addinin sa saboda akwai waɗanda suna nan a madakata suna jeho bama-bamai na shubuhohi a addinin musulunci su rusa musulunci su rusa musulmai idan aka wayi gari musulmai ba su da ilimi to anan sai a shigar musu da shubuha sai zamantu wanda ke sha'awar addinin sai ya kyamace shi saboda mai musulmai ba su san addinin nasu ba balle bama-bamai da aka turo musu su mayar da su na shubuhohi na ruɗani na ruɗarwa kenan musulmi suna da buƙatar su samu wannan makami shine ilimin addini ta yadda za su fuskanci makiya na musulunci sawa'un makiyan kafirai ne ko kuma cikin musulmai waɗanda suke ɗan bid'a ko wanda shedan ya musu tsari akan zukatunsu ya lullube musu zukatunsu yanzu akwai bayanin da orientalists sune wanda a larabci ake kiransu al-mustashriquna suka fitar waɗanda suna kunshe da shubuhohi akan da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa rubutu suka yi sosai cikin harshen larabci kuma sun rubuta tarihi na musulunci wanda wasu daga cikin musulmai suna karanta littattafan nasu wasu kuma sun rudu da rubuce-rubucen nasu amma ba wai sun yi bane dan a amfana sun yi ne dan su shigar da shubuha cikin addinin musulunci su shigar da rudani su soki musulunci da musulmi suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita daga jaziratul arabiya ya tafi yankin sham ko ya tura sahabbansa yankin sham suka ce abin da ya fidda shi wai yunwa ce saboda ai akan yi watanni biyu ma a gidansa ba dora tukunya ba kun ga ta inda suka fito ana watanni biyu a gidan annabi jinjirin wata ya kama ya mutu wani ma ya kama ya mutu har wani ma ya kama amma ba tare da an dora tukunya a gidan annabi ba sannan yakan dauko dutse ya sa a cikinsa saboda yunwa ya daure to haka su ma sahabbansa yunwa takan hana su yin bacci cikin dare su fito aga wannan duk abubuwa ne wanda dalilai sun tabbatar da su to sai suka yi amfani da su wajen sukar da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai annabi ya fita ya yaki al'umma kaza saboda yanda wai suke fama da yunwa dan a samu abinci yanzu ganimar da Allah ya halatta musu wai sun fita yaki ne dan su samu shi tunda in aka je aka samu zai zo ya raba tsakaninsa shi da sahabbansa to yanzu musulmin da bai yi karatun addini ba zai ya mai da wannan shubuhar kafiran nan sun rubuta rubuce-rubuce suka yi suna nan karanta addini suka yi tukuru a yayin da musulmi kuma yana can yana bacci bai san addininsa sun karanta larabci sun karanta alqur'ani sun karanta hadisi ba fa wai sun musulunta bane a sun yi ne dan su rusa musuluncin a daidai wannan lokaci kuma da yawa cikin musulmai ba su san addini kuma ba su damu su san addinin ba faɗi tashi suke wajen neman duniyar su shi kuma yana nan yana faɗi tashi ya san addinin nasu ta yadda zai shigar musu da shubuhar da ba za su iya mayar da ita ba ya shigar musu da ruɗanin da zai rikirkita musu kwakwalwa su kasa gane ta ina za su kama to kenan wannan makami ne mai muhimmanci ga musulmi shine ilimin nan na addinin musulunci wanda wajibi ne musulmi ya yi kokarin saninsa mafi karanci ruɗani da za a jefa ka ciki a bisa ga addininka za ka samu mafita wannan mafi karanci kenan ko da baka zamanto daga cikin malamai masu karantarwa ba to wannan babu ya kunshi bayani kan wannan sai abu na uku shine yakar shedan shedan shi ma yana nan a madakata yana nan a kullum muradinsa ya ga ya badda dan adam ya ga ya badda musulmi ya ga ya dulmu yadda kai ya jefa ka cikin kokonto na farko zai yi kokarin ya sa ka bar wannan addini idan ya citira hakan ya gagara sai ya koma ga mataki na biyu mataki na biyu shine ya jefa ka cikin bid'a. Kana cikin addinin amma za ka yi ta zuwa da abubuwan da ba su da tushe cikin addinin, abubuwan da ba su da asali cikin addinin, kana bautawa Allah da su, kana aikin banza. To kaga idan har ka bi shaydan ta wannan yayi galaba a kanka, saboda duk aikin da bawa zai yi wanda babu umurni a cikin wannan aiki nasa na Allah ko manzansa, to na aikin banza yake, amma yan masa da kansa. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa fi riwaya ma laysa fihi fa huwa radd. Da abun da bawa zai da shi cikin addini ya aikata babu shi a addinin, amma yan masa da kansa, to shaydan zai zo mataki na biyu shine kokarin sa ka kai ta aikata abubuwa da ba su da asali a addini. Kana neman lada da su gurin Allah, kana neman yadda Allah da su. To idan har ka ba wa shaydan kunne na sauraro, ka saurare shi, ka bi shi, to anan bawa ya bata. Idan ba, idan shaydan ya zama bai yi nasara a wannan ba, sai ya shigo maka ta bangaren abubuwan da aka haramta maka, ya ta kawata maka su, yana nuna ababe ne masu amfani gare ka a duniyarka, ababe ne wanda in ka lazumce su zaka kole, zaka samu nishadi, zaka ji dadin rayuwa, ya ta kawata maka su, yana musu kwalliya, kana ganin su ababan sha'awa. To idan mutum ya fada shikenan, ya fada tarkon shaytan. In bai yi galaba ba, sai tafi mataki na hudu. Mataki na hudu shine mutum ya zamanto abubuwan da aka halatta masa yayi dip, ya kutsa, yayi zurfi a ciki, ta yadda irin wannan zai kai shi har ga shubuha. Shine wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal a bayyane yake karara, da abin da aka ce halal kowa ya san shi. Haram shi ma a bayyane yake karara, da abin da aka ce haram a bayyane yake kowa ya san shi. Amma tsakanin haram da halal akwai wasu abubuwa masu rikitarwa. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, da yawa daga cikin mutane ba su san su. To sai shaydan ya zo maka ta wannan guri, ya ta sa ka kana kutsawa cikin shi har ya kai ka ya baro ka. To shi ma wannan sai an yi yaki da shi. Wannan yana cikin nau'ukan yaki da bawa zai yi wanda babin nan ya kutsu. Kenan almujahada da za a yi bayani a wannan babi, kamar yadda na yi bayani ta fiskoki guda uku. Fiska ta farko ita ce mafi muhimmanci, shine ita ce yakar kai. Mutum ya yaki kansa, ya yaki zuciyarsa wajen lazumtar abubuwan da Ubangiji ya umurce shi da nisantan abubuwan da ya hane shi. Mafi girman yaki kuma shine bawa ya yi ƙoƙari da ayyukan da yake aikatawa su zamanto wa Allah yake yi wa. Domin shaydan zai ta ƙawata maka a zuciyarka cewa mutanen nan abun fa da kake yana burge su. To sai ka ƙara kyautata abin don ya ƙara burge su. To kaga idan bawa ya zama haka ya halaka, aikin da za ka yi wa Allah kayi don ya burge mutane, kayi don mutane su yaba. To idan bawa ya zama haka, sai zama yana aikin kawai, a gurin Allah ba shi da sakamako. To sai bawa ya yaki kansa a wannan ɓangare. Sufyan al-Thawri, ɗaya daga cikin magabata, ya ce shi tun da yake a duniya babu abin da ya yi gwagwarmaya da shi, ya yi fama da shi kaman ransa, kaman zuciyarsa, sai ya yi ƙoƙarin dawo da ita sai ta fisga. Ya ɗauki shekaru 40 yana kokuwa da zuciyarsa, yana yaƙatta, sai ta fisga sai ya fisgota, sai ta fisga sai ya fisgota. To kuma haka ran ɗan adam take. Ɗan adam yana son yabo, yana son abin da zai yi a yaba, yana son abin da zai yi ya burge a ce kai wane ya kai ya kawo, ko wane ya isa, ko sai wane. Ɗan adam yana son wannan. To wannan kuma sau tari da dama a abubuwan da ake aikatawa don neman yardar Ubangiji, idan bawa ya zamanto yana yi saboda mutane to wannan ya halaka yayi babban asara to sai ka yaki zuciyarka bisa ga ayyukan da kake yi su zamanto kana yi wa Allah ne shi kadai kar ya zamanto wani yana da rabo a cikin wannan aiki naka saboda yadda shedan yake kawo farmaki wa mu'minai a wannan bangare ya zama da ka fara aiki zai fara kawo maka wannan da wancan cewa ga wani ga wanci gyara kyautata wani zai ji dadi wani zai burge shedan yana zuwa da wannan a duk lokacin da aka shiga aiki na alkhairi kowane irin kuma aiki to sai zamanto sayyidina Umar galibin addu'arsa yana nema Allah ya tsare shi daga aikata abinda zai zamanto akwai rabon mutane ciki ba na Allah bane kawai shi kadai ya daiman yana cewa Allahumma ja'al amali salih waja'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi shay'an galibi wannan addu'ar sayyidina Umar da yake yawan nanata yana cewa Allahumma ja'al amali salihan ya Allah ka sanya aikina ya zama kyakkyawa aiki kyakkyawa kuma shine aikin da akai kamar yadda annabi ya karanta shine aikin da akai koyi da annabi wannan shi ake kira amalan salihan aiki kyakkyawa aiki na kwarai sai a addu'a sai yake cewa waja'alhu liwajhika khalisan sannan wannan aiki nawa ka sanya shi domin ka nayi ma'ana ban yi dan wani ba wala taj'al li ahadin fihi shay kar ka sanya mu wani rabo daga wannan aiki nawa kode da ƙwayar zarra a ce yanzu nazo ina wata ibada wa Allah inji kaso ɗaya cikin ɗari wani ya burge wani kaso ɗaya cikin ɗari kashi 99 ina yi wa Allah kaso ɗaya cikin ɗari ina so wane ya burge wane ya yaba sayyidina Umar yace yana nema Allah ya tsare shi daga wannan to wannan babban yaki ne da bawa zai yi wa zuciyarsa ya zamanto duk ibadar da zaka yi ka jaddada niyyar ibadar ta zamanto wa Allah subhanahu wa ta'ala zaka yi wa shi kadansa wannan ita ce mujahadatul nafs yakar zuciya ita ce kuma matakin farko saboda wanda bai yaki kansa ba yadda za a yi ya yaki waninsa ba yadda za a yi gidanka na ci da wuta ka tsallake ka tafi gidan makocinka ka ce zaka kashe gobarar da ta tashi a gidansa wanda zai ga ka dai ce wannan tayu ko bashi da hankali ne ai sai mahaukaci gidanka wuta ta kama tana ci gidan makocinka ma wuta ta kama tana ci ka tsallake wutar da take ci a gidanka ka tafi kashe wutan da take ci a gidan makocinka ai mai hankali ba zai haka sai ya kashe wutar gidansa ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali sannan ya tsallaka kashe wutar da take ci a gidan makocinsa to saboda haka wannan mujahadar yaki shine na farko wannan ita ce ta farko sai mutum ya yaki zuciyarsa ya tsayu sa'annan kuma ya je ga waninsa wannan kuma shine muka ce nau'i biyu ne yakar wani akwai waɗanda da ilimi na addini za a yake su akwai kuma waɗanda da makami ne za a yake su to sai kuma a je yaki na uku shine yakar shaytan bisa ga abubuwan da zai ta bijiro maka da su da zai ta kunno maka da su na abun da ya shafi shubuhohi da kuma kokarin bautar da bawa akan tafarki na addini na kwarai to wannan babi bisa ga al'ada na mawallafin wannan littafi na Riyadus Salihin yakan bude kowane babi da ayoyi na Alkur'ani to daga nan kuma sai ya biyo baya da hadisai na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace qala Allahu ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin ya bude wannan babi na mujahada da fadin Allah madaukakin sarki walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah madaukakin sarki yace walladhina jahadu fina waɗannan kuma waɗannan da suka yi jihadi akan tafarkin cikin tafarkin wani irin jihadi jihadin dai da muka faɗi nau'uka guda uku, jihadi na yakar zukatunsu, jihadi na yakar abokan gaba cikin kafirai da munafukai da fasikai, kowanne da irin nau'in yakin da ake masa, wanda za a yake su da harshe, sun yi kokarin yakar su da harshe, ilimi na addini, wanda za a yake su da makami, sun yi kokarin yakar su da makami, sannan yakar shaitan, fito na fito da shaitan, shaitan ya ingiza ka wane yi kaza, akwai riba, riban nan akwai riba, akwai tara kuɗi, ya ingiza ka, sai kai yaki da shi ka kaurace masa, saboda Allah ya kyamace riba, yayi tir da riba, yayi wajai da riba, sai ka kyamaci wannan kaya ki shaitan. To Allah ya ce waɗanda suka yi jihadi a tafarkin mu ta waɗannan fiskoki guda uku, Allah madaukakin sarki ya ce lanahdiyannahum subulana, irin waɗannan mutane tabbas haƙiƙa za mu shiryar da su hanyoyinmu, hanyoyin alkhairi, hanyoyin alkhairi, mutum ya zamanto shiryayye, mutum ya zamanto na ƙwarai, mutum ya zamanto bawan Allah mai kiyaye dokokin Allah. Shine malamai suka ce wannan yana nuna maka a duk lokacin da bawa yayi kokarin yakar kansa, to Allah zai ƙara zubo masa wata shiriyar akan shiriyar da take ciki, saboda Allah ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wanda suka yi jihadi a cikin tafarkin jihadin ko kokawunan su suka yaka, zukatunsu suka yaka, zuciyarsa tana ingiza shi yayi kaza na sabawa Allah, shi kuma ya doge ya jajirce ya kiyaye, kaga anan gurin ya yake ta, Allah ya ce lanahdiyannahum subulana, za mu shiryar da su hanyar mu, sai mutum ya ƙara zama mutumin kirki, ya ƙara zama salihin bawa. Saboda me? Saboda ya yaƙi zuciyarsa, zuciyarsa ta kawo masa hari, ya yaƙe ta, yayi nasara, yayi galaba a kanta. To a lokacin da ya yaƙi zuciyarsa, yayi nasara a kanta, yayi galaba a kanta, to zai ga wata shiriyar da za ta ƙara zuwa sama da wacce yake kanta daga gurin Ubangiji subhanahu wataala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan. Allah madaukakin sarki ce lallai su wasu matasa ne da suka yi imani da Ubangijinsu. Kaga imani aiki ne kyakkyawa da Ubangiji yake so. Wannan yasa Ubangiji ya ce wazidnahum huda, sai muka ƙara musu wata shiriya akan shiriyar da suke kanta. To haka nan idan mutum ya yaki zuciyarsa ta ingiza shi ya ci mutuncin wani, ya ci zarafin wani, ya keta wa wani rigar mutunci, ya yage ma wani dawa, wannan zuciyarsa ta ingiza shi, saboda ai shi ma bai kyauta mu ba, to sai yayi yakar zuciyar cewa ai cin mutuncin mutum ko ba a so. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum haramun alaikum, jininku da dukiyarku da mutuncinku haram ne akan ku, ku keta, haram ne wani ya ci dukiyar wani, haram ne wani ya zubda jinin wani, haram ne wani ya keta mutuncin wani. Ya tuno da wannan hadisin, sai ya yaki zuciyarsa da take ingiza shi ya ci mutuncin wani mana, ya keta ma wani rigar mutunci, ya yi ma wani tatas, ya tuno wannan hadisi, sai ya kiyaye yaki zuciyar, to Allah zai ƙara masa wata shiriyar sama da shiriyar da yake kanta. Wannan ya kunshi ma'anar walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mutane suna kokarin zuwa da bid'o'i, suna bautan Allah da ita, kai kokarin wayar da kawunan mutane, ka yaki wannan bid'ar tasu, ka nuna wannan abun da suke kai bata ne ba shiriya bane, yayi karo da karantarwa addinin musulunci. Kaga wannan shi ma jihadi, wannan shi ma zai shiga karkashin walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wanda suka yi jihadi cikin tafarkin, suka yaki masu zuwa da bid'a, suka yaki masu shigowa da rudani cikin addini da harshe, ba wai yaki da makami ba. To Allah madaukakin sarki ya dau alƙawari kuma ya tabbatar cewar irin waɗannan mutane zai shiryar da su tafarkinsa, tafarkin ma ba kwa ɗaya ba, subul jam'i ne na sabil, hagan an ce sabil hanya, hanya kwaya ɗaya, amma an ce subul hanyoyi ne wanda suna suke bila adadin, kenan wanda yayi kokarin yakar kansa ko kuma yayi kokarin yakar waninsa, ko yayi duka biyu, ya yaki kansa ya yaki waninsa, Allah ya dauka masa alkawari zai shiryar da shi hanyoyi barkatai ya sanya shi ya zamanto mutumin kirki ya sanya shi ya zamanto salihin bawa ya sanya shi ya zamanto mai kyakkyawar mu'amala ya sanya shi ya zamanto mai kiyaye sallah mai kiyaye dokokin Allah mai tsantseni mai gudun har waɗannan duka hanyoyi ne na Allah subhanahu wata'ala wannan duka ya kunshi ma'anar lana hadiyannahum subulana zamu shiryar da su zuwa ga hanyoyin mu inji Allah subhanahu wata'ala alladina jahadu fina lana hadiyannahum subulana ɗaya daga cikin magabata Sufyan ats-Tsauri Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace idan mutane suka samu sabani akan wata mas'ala to su duba waɗanda suke fagen daga suke yakar abokan gaba su ga su akan wanne suke cikin mas'alar da aka samu sabani akan ta wani yace ayi wani yace kar ayi to idan aka zo sai a duba wanda suke fagen daga suke yakar abokan gaba akan wanne suke akan ayi ko kar ayi sai su dauki na waɗanda suke fagen daga su yi amfani da shi saboda Allah ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi jihadi a tafarkin mu zamu shiryar da su hanyar mu to su da suke yakar abokan gaba Allah zai shiryar da su hanyar sa kenan ra'ayin da suka dauka shine wanda Allah yake so an gane bayanin Sufyan ats-Tsauri tunda Allah ya ce wanda suka yi jihadi a tafarkin sa Allah zai shiryar da su hanyar sa to idan aka samu sabani tsakanin al'umma musulmi wasu suka ce ayi wasu suka ce kar ayi to a duba a ga waɗanda suke fagen daga suke yakar abokan gaba akan wanne suke akan ayi suke to a dauka amfani da shi saboda Allah ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi jihadi a tafarkin mu zamu shiryar da su hanyar mu to su Allah ya shiryar da su tunda Allah ya shiryar da su duk abin da suka zaba shine shari'a Allah ina fata mun gane bayanin Sufyan ats-Tsauri Fudail bin Iyad Allah madaukakin sarki ya masa rahama shi kuma da yazo wannan aya walladina jahadu fina fassarar da ya mata yace Allah yana cewa waɗanda suka yi kokari fina wajen sanin addinin musulunci tunda neman ilimin addini shi ma jihadi abu ne wanda yana da wahala ba kowa ne zai iya ba sai mutum ya jajirce ya yi yaƙi da zuciyarsa shine zai iya neman ilimin addinin musulunci ko kuma ya je gurin da ake karantar da ilimin addinin musulunci yanzu ɗan uwa wannan gari na Azare ana da majalisi masu yawa a garin abibi majalisi da ake da su a cikin garin da adadin masu halartar majalisi idan aka kwatanta da adadin mutanen garin kaso nawa cikin ɗari ne za a fahimci cewar suna halartar majalisi ba zai kai kaso goma cikin ɗari ba zai kai ba wataƙil a samu kaso ɗaya cikin ɗari kaso ɗaya cikin ɗari na'am kashi 99 cikin 100 kuma wannan yayi nan wancan yayi can wani ma suna can suna zaune ana musu na siyasa wani kuma suna can suna kallon kwallo wani har a kallon kwallon nan sai lokacin sallah zo ya wuce ana can ana kallon kwallo wani kuma ana can ana kan social media haka nan kowa wani kuma yana can yana cin kasuwarsa kuma a kasuwar ya wuni a kanta ya hantse a kanta ya yammaci gobe ma haka jibi ma haka amma ba shi da lokacin da zai je ya dan fahimci addinin sa ko ya saurari matsaloli na addinin sa amma zai fito maka tun fara safiya sai ya ga abin da ya ture guzu nadi wani kuma yana can gurin sana'arsa haka dai kowa ya kama gaban sa yan tsiraru ne kaso ɗaya cikin ɗari da Allah ya musu tawfiki to kaga wannan jihadi ne mai girma mutum yayi injejin din kansa a gurin da ake karantar da addinin musulunci ba kowa zai iya ba sai wanda Allah madaukakin sarki yayi ma tawfiki yayi wadace to wannan shi ma jihadi to shine wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Fudail bin Iyab yace waɗanda suka yi kokari wajen neman ilimin mu na addini inji Allah subhanahu wataala za mu ba su ikon yin aiki da wannan ilimin shine wannan ita ce ma'anar lanahdiyannahum subulana ma'anar lanahdiyannahum subulana idan mutun yayi tafafutuka yayi tafadi tashi na fahimtar addini na sanin addini na sanin hukunce hukunce na addini to natijar da zai fita da ita Allah ya ce lanahdiyannahum subulana za mu ba shi iko da damar aiki da abin da ya nema na ilimi aiki da abin da ya nema na ilimi wannan fassarar da Fudail bin Iyab yayi ma wannan aya walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duka fassarorin ba su karo da juna ba kuma zai iya daukan wannan ya dauki wanta dama malamai suka ce idan ayar alqur'ani za ta iya daukar sama da ma'ana daya to an fi so a dauki wannan fassara na wannan ayar na sama da ma'ana daya matukar ba basu karo da juna ba yanzu fassarorin nan da muka yi duka basu karo da juna sawa'un fassarar da Sufyan al-Thawri yayi cewa an samu sabani tsakanin al'umma a duba a ga akan wanne ne waɗanda suke fajen daga suke sai a tafi a kansa me ya karo da wannan bayani na Fudail bin Iyab da yace wanda suka yi kokari wajen neman iliminmu za mu shiryar da su wajen yin aiki da ilimi kaga ba su yi karo sannan ba su yi karo da mutun yayi kokarin yakar zuciyarsa Allah ya mayar da shi mutumin kirki saboda ya ce lanahdiyannahum subulana duka waɗannan ma'anoni za su tafi tare da wannan aya Allah subhanahu wataala karshe ce wa inna Allaha lama'al muhsini lalle Allah madaukakin sarki yana tare da almuhsinina masu kyautatawa kenan yana daga cikin siffofin masu kyautatawa jihadi a tafarkin ubangiji jihadi kuma ta fiskoki guda uku da muka ambata jihadin kai mutun ya yaki kansa kullun yayi ta training din kansa yana ta tarbiyyar kansa yana kokarin zama na kirki yana koyawa kansa mu'amala da mutane abubuwa da yawa sai mutun ya koyawa kansa mu'amala da mutane sai ka koya wa kanka hakuri sai ka koya wa kanka juriya da shanya cutarwa na mutane wannan duka sai mutun ya koya wa kansa kadan ne cikin mutane wadanda Allah madaukakin sarki ke halittar su da siffa ta juriya da hakuri wajen shanye cutarwan mutane kuma dole idan zaka yi hulda zaka yi mu'amala da mutane sai an cutar da to ka kwana da shirin za a cutar da kai wannan sai sa in an cutar da kai din cutar da kan ba zai ma tasiri da zai sa ka kaurace ma wani ka kulla gaba da wani baka yi da wani wannan cutarwar da ma ka san za a muku to a duk lokacin ku da cutarwar ta zo ka shirya rungumar ta ka shirya karbar ta saboda ka san za a iya cutar da kai ko yau ko gobe ko anjima annabi sallallahu alaihi wa sallama yace almu'minu allazi يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم مؤمنين da yake hulda yake cudanya da mutane kuma suna cutar da shi amma yana hakuri bisa ga cutarwarsa annabi sallallahu alaihi wasallama yace khairun wannan mu'minin yafi alkhairi min almu'min alladhi la yukhalituhum akan mu'minin da kwata kwata baya tudanya da mutane baya hulda da mutane wala yasbiru ala adhaum kuma baya hakuri kan cutarwarsu aga wannan batu ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to mutun zai koya wa kansa mu'amala da mutane ya koya wa kansa hakuri da shanye cutarwa da tsangwama da zai fiskanta daga gurin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum ilimi da koyo ake samu ba wanda aka haife shi da ilimi kamar yadda hakuri shi ma da koyo ake zama mutum yake zama mai hakuri sai ka koya wa kanka sai ka zama mai hakuri shine al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum to anan Allah madaukakin sarki ya ce wa inna Allaha lama'al muhsinin lalle Allah madaukakin sarki yana tare da almuhsinin sune waɗanda suke masu kyautatawa Allah yana tare da su wajen taimakon su, Allah madaukakin sarki yana tare da su wajen ba su kariya, Allah madaukakin sarki yana tare da su wajen shiryar da su a wannan duniyar, Allah madaukakin sarki yana tare da su wajen yi musu afuwa. Duk masu kyautatawa Allah yana tare da su. Yana daga cikin jinsi na kyautatawa yaƙar zuciya. Mutum ya yaƙi zuciyarsa, ba zai aikata ba sai abin da Allah yake so, ba abin da zuciyar take so. Wannan kyautatawa ne, shi yasa a ƙarshen ayar Allah madaukakin sarki ya ce wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Allah na tare da masu kyautatawa. Su wane ne masu kyautatawa? Masu yaƙar zukatunsu, masu yaƙar waninsu da baki wajen fito da gaskiya da kuma nuna bata da mutane suke kai. Wannan ayar da muka karanta ɗan uwa ta kunshi fa'idoji da darussa masu tarin yawa karkashinta. Fa'ida ta farko da wannan ayar take ɗauke da ita, za mu fahimci cewar waɗanda suka fi kowa dacewa da dadai a bayin Allah su ne masu yaƙi, masu jihadi. Duk wanda yake jihadi to ya fi kowa dacewa da dadai. Me yasa? Saboda Allah ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wanda suka yi jihadi a tafarkinmu za mu shiryar da su hanyarmu, hanyarmu. Kaga wannan yake nuna waɗanda suke jihadi su suka fi kowa dacewa da dadai. Su suka fi kowa dacewa da abin da Allah madaukakin sarki yake so ya yarda da shi. Jihadi kuma mun ce ba wai iya ka je filin daga ka yaki abokan gaba kawai bane. Akwai jihadi na zuciya, yaƙar zuciya, akwai kuma jihadi na harshe, yaƙan wani da harshe da ilimi da bayani da fito da gaskiya. Duka waɗannan sabubba ne da suke sa bawa ya zamanto akan turba wacce Allah madaukakin sarki yake so ya yadda bawa ya kasance akan ta, saboda Allah ce la nahdiyannahum subulana. Sannan abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ayar da muka karanta, duk wanda ya kasance yana ƙoƙarin yaƙar kansa, ya yaƙi waninsa, to wannan mai kyautatawa ne a gurin Ubangiji. Saboda Allah ya ce wa inna Allaha la ma'al muhsinin, kuma Allah na tare da masu kyautata. Kenan Allah ya siffanta masu jihadi, ya karkawunan su Allah ya siffanta su da masu kyautatawa. Kenan daga cikin siffofinsu a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala su masu kyautatawa ne. Allah zai sauƙaƙa musu al'amuransu na duniya, tunda ya ce la nahdiyannahum subulana, sannan zai sauƙaƙa musu al'amuransu na lahira. Wannan yana nuna duk wani abu da mutum ya sa a gaba, ko da wannan abun na duniya ne, to Allah zai sanya masa albarka, Allah zai taimake shi a ciki. Sannan kuma abun da ya sa gaba na lahira, nan ma Allah zai sauƙaƙa masa kuma ya taimake shi a kai. Wannan duk ya kunshi ma'anar la nahdiyannahum subulana. Kenan mutum yana ƙoƙarin yaƙar zuciyarsa, wannan ba ƙaramin tasiri yake da shi a gyara masa al'amuransa na yau da kullum ba. Sana'arsa, mutum yana ya zama mai yaƙar zuciyarsa, wannan sababi ne da zai sa Allah ya taimake shi a sana'arsa, saboda Allah ya ce la nahdiyannahum subulana. Kenan subul ɗin nan fa bai takaita ga lahira kawai ba, ya game duniya da lahira gaba ɗaya. Duk wanda ke ƙoƙarin yaƙar zuciyarsa kuma ya yaƙi waninsa, to wannan Allah zai taimake shi a rayuwarsa. Allah zai nusar da shi abin da zai zamanto alkhairi gare shi a rayuwarsa. Kasuwancinsa, Allah zai taimake shi a kai. Sana'arsa, Allah zai taimake shi a kai. Nomansa, Allah zai taimake shi a kai, saboda Allah ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah zai shiryar da shi abin da zai haɓaka masa kasuwarsa. Allah zai shiryar da shi abin da zai haɓaka masa nomansa. Allah zai shiryar da shi abin da zai haɓaka masa kiyansa. Allah zai shiryar da shi abin da zai haɓaka masa aikinsa, ya sa aikinsa ya zamanto mai albarka. Saboda Allah ya ce lanahdiyannahum subulana. Haga lanahdiyannahum subulana, ya game rayuwar duniya da lahira gaba ɗaya. Sannan kuma duk wani al'amari da zai nemi yardan Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi, nan ma Allah zai sahale masa, Allah zai saukake masa, kuma ya bashi ikon aikata, saboda Allah ya ce lanahdiyannahum subula. Kenan wannan ayar ta game duk wani alkhairi na duniya da lahira gaba daya. Matukar mutun yana kokarin jihadi bai sake wa zuciyarsa linzami ba, inda tafis ganin yake binta ya tafi, yan tafis ga ya fingo ta ya dawo da ita, yana kokarin dora ta kan turbar da Allah yake so yadda da ita, to anan Allah zai yassare masa a rayuwarsa ta duniya. Abubuwan da yasa gaba Allah zai yassare masa kuma ya taimake shi akwai, saboda Allah ya ce lanahdiyannahum subula. Sannan kuma har ila yau a rayuwarsa ta lahira nan ma Allah subhanahu wataala zai taimake shi. Fa'ida ta uku da Imam Sa'idi ya fitar karkashin wannan ayar a tafsirin sa Tafsirul Karimir Rahman, Tafsirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan na Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi, ya fitar da wata fa'ida ta uku karkashin wannan ayar. Yace duk wanda yayi kokari wajen neman ilimi na addinin musulunci to zai samu ilimi, saboda Allah ya ce walladina jahadu fina, wanda suka yi kokari a tafarkin mu, tafarkin addinin musulunci, su san addinin musulunci, Allah ya ce lanahdiyannahum subulana, za mu ba su ilimi. Kenan duk wanda yayi fadi tashin koyon ilimin addini, Allah zai ba shi ilimin addini. Wannan fa'ida ce da Imam Sa'idi Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya fitar mana karkashin wannan aya din. Sai fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan ayar, zamu fahimci Ubangiji subhanahu wataala a duk lokacin da bawa bai nada kafa ya zauna ba, ya tashi ya motsa, to Ubangiji zai taimake shi. Kenan addini baya san ci ma zaune. Wannan ayar kamar tana fito na fito da ci ma zaune, wanda zai zauna ya nada kafa ba zai tashi yayi kokari na neman na kashin kansa ba, saboda Allah ya nuna sai kai kokarin shi kuma sai ya shiga cikin lamarin. Ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Yanzu kenan wanda zai nada kafa ya zauna, shi haka fa zai ta rayuwa diman da'iman, ba zai ga canji ba a rayuwa. Kenan yanzu idan kana so ka ga canji a rayuwa, ka tashi kai, in ka tashi kai kuma sai Allah ya shiga cikin lamarin, sai ya taimaka maka. Shine abinda Bahaushe yake cewa wai Allah ce tashi in taimake ka. Aya ta gaba Allah subhanahu wataala ce wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, wa'budu rabbaka, kuma ka bauta wa ubangijinka, hatta ya'tiyaka al-yaqin, har yaqini yazo maka. Tun daga haihuwarka da kai wayo, to kai ta bautar ubangijinka, karka kakkauta, karka yanke, karka ce bari in zauna in huta, ko kuma ka ce a ni kan yanzu na je wani gaci da ba sai nayi ibada. Akwai wasu daga cikin al'umma musulmi da suka fassara wannan ayar da wata fassara wacce ta yi bamban da abin da ayar ta kunshi, wanda kuma babu wani cikin magabata da yayi irin wannan fassarar tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ka taho kan sahabbansa da tabi'ai da malaman fiqh na mazhaba guda hudu da wanda suka biyo bayan su, babu wanda yayi irin wannan fassarar cewa wa'budu rabbaka, ka bauta wa ubangijinka, ta ya'tiyaka al-yaqin, har yaqini yazo maka. Su yanzu sun je ga wani mataki na yaqini ta yadda koda ba su yi ibada ba, ba su da matsala. Sun je wani mataki na yaqini wanda koda sun sha giya ba za a rubuta musu zunubi ba. Sun je wani mataki na yaqini koda sun yi zina ba zunubi, sai su afka cikin sabon Allah. Suna shan giya kuma ana daukan su a matsayin wai malamai shehunai, suna zina ana daukan su a matsayin malaman shehunai, saboda me sun je yaqini, ba sa sallah ba sa azumi, me yasa sun je yaqini? Yanzu sallah da azumi na ku ne yan kuci ku ba mu. Su sun je wani mataki, sun yi ta ibada har Allah kai su wani mataki, to anan sai suka yanke ibada, saboda sun kai makwara, sun kai iyaka. Wannan gurguwar fassara ce wacce ta yi karo da fassarar da Annabi yayi da shi da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam. Yaqin anan gurin na nufin mutuwa, kai ta bautan ubangijinka har mutuwa ta zo maka kenan baka da lokacin da zaka ce yanzu na kare ibada ko kuma yanzu na gama ibada sai me sai ka ji ka cikin kabari wannan ita ce ma'anar wa'budu rabbaka hatta ya'tika yaqin kuma aya ta qur'ani ta ƙara fito mana da yaqin anan tana nufin mutuwa kamar yadda hadisi ya fassara mana yaqin da mutuwa yaqin yazo cikin alqur'ani yana nufin mutuwa kamar yadda yazo cikin hadisi yana nufin mutuwa da zai ƙara karfafa fassarar wannan ayar da cewar yaqin anan gurin ana nufin mutuwa dan wuta idan suka shiga wuta za a tambaye su ma salakakum fi saqar me sanya ku cikin wutan saqar in sun tashi martanin da za su mayar sai su ce lam naku minal musalli dalilin da yasa muka shiga saqar saboda ba ma daga cikin masu yin sallah walam naku nut'imul miskin kuma ba ma daga cikin masu ciyar da miskinai wa kunna nakhudu ma'al kha'ibin mun kasance muna kutsawa cece kuce da kila waqala tare da masu kutsawa masu cece kuce masu kala waqala sai suka ce hatta atanal yaqin har yaqini yazo mana menene yaqini mutuwa har mutuwa ta zo mu to annabi shi ma ya fassara yaqin da mutuwa sallallahu alaihi wasallam kuma shi aka aiko da alqur'ani lokacin da sahabinsa ya rasu wanda ake kiransa Uthman bin Mas'ud hadisin Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa lokacin da Uthman bin Mas'ud ya rasu sahabi ne mai falala shine sahabi na farko da ya fara rasuwa a garin Madina bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shine sahabi na farko da ya fara rasuwa to lokacin da ya rasu tunda mutumin kirki ne an masa sheda da nagarta ta alkhairi sai wata mata da ake kiranta Ummul Ala tana daga cikin mata sahabbai tace rahimakallahu Allah ya maka rahama abas sa'ib ya kai baban sa'ib fa shahadati alayka laqad akramakallah sheda ta da zan maka kai kan yanzu kana tun kana cikin ni'ima Allah ya karrama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yudrike anna Allah qad akramahu waye baki labari waye sanar da shi ke cewa Allah ya karrama shi yana cikin daula yana cikin ni'ima Annabi ya ce amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin amma shi dinnan mutuwa ta zo masa Annabi sai ya kira mutuwa da yaqin ya ce amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin amma shi Uthman bin Mas'ud yaqini ya zo masa ma'ana mutuwa ta zo masa yace wa inni la arju lahu alkhair inna masa fatan alkhair kenan annabi hatta annabi zai ce kaza 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 baballe ita shi ma fata yake masa na alkhair duk da cewa annabi za iya bankade masa ya ga yanayin da yake ciki amma tare da haka sai yace masa la arju yace mata ina masa fatan alkhair amma ana annabi ya kwabe mu al'ummar sa da yanke hukunci wa mamaci a ce ai wane yana aljanna annabi ya kwabe mu ko a ce wane yana can yana dandana kudar sa annabi ya kwabe mu shi wanda mutumin kirki ne a ce ana masa fata mutumin banza kuma a ce ana tsorace masa abinda annabi ya tsora mu akai amma a yanke hukunci ma mutumin kirki da karamci da aljanna wannan ba a yi sai wanda annabi ya tabbatar mana ko a yanke hukunci da wuta wa mutumin banza wannan ba a yi sai wanda annabi ya tabbatar mana kuma akwai misalai na wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa ɗan aljanna to wannan in ka ce ɗan aljanna ne yana raye bayan mutuwarsa wannan kana da dalili akwai wanda annabi ya tabbatar cewa ɗan wuta ne wannan shi ma in ka jaddada cewa ɗan wuta ne yana raye a bayan mutuwarsa wannan ba matsala amma wanda babu dalili da ya nuna cewa wane dan aljanna ne ko wane dan wuta ne ka kada baki ka yanke hukunci wannan shishigi ne al'amarin ubangiji subhanahu wataala ina ga saboda kurewan lokaci za mu tsaya a wannan gabar har sai Allah kai majalisi na gaba. Abubuwan da muka karanta na dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntutsan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.